لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. بركم من السادة أن يمتي نلهدي وندي دارس دا شابيو بوت رمضان شاوكي شاوكو بوت رمضان أن يشكر سدقو da 423 bayan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 16 17 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya. Jiya idan ba manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 173, fadin Allah ta'ala: innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. يوكم ذا متاشي فرضن ايه 144 كافن هكا اكوي ده 74 كاي كافن هكا اكوي تمبايوي كدان اهنو مي تمبايا تفنكو اتكون wannan takarda tana cewa ya tabbata cikin hadisi idan mutun ya nemi ya kasance matarsa take to za ta kwana mala'iku suna la'antarta saboda ta kaurace wa mijinta ba tare da wani uzuri ba. To yaya abin yake idan shi mijin ne matarsa ta neme shi yake? Idan shi miji ne matarsa ta neme shi yake, shi ma ya aikata haramun, amma shi ba za mu ce mala'iku sun kwana suna la'antarsa ba, don hadisi bai zo a kan shi ba shi mijin. Kasancewar hadisi bai zo ba da ya nuna ana la'antar sa ba shi ke nuna ba ya da laifi ba, tunda haƙƙi na saduwar aure haƙƙi ne mushtarak bainar rajuli wal mar'a. Mace tana da haƙƙi a wurin mijinta ne ya kusance ta dan ya gamsar da ita buƙatar ɗa namiji ba tare da ta shi ne. Kuma Ubangiji ce wa lahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf, mata suna da irin haƙƙi da a wurin mazajensu, ma'ana irin haƙƙin da mazaje suke da shi a kansu mata ɗin. Don haka kar namiji ya ɗauka tunda shi ba hadisi da ya zo ya ce za a kwana ana la'antarsa shi kenan babu laifi, ya yi duk abin da ya ga dama. Lalle akwai haƙƙi a kansa wanda Ubangiji ta'ala zai tambaye shi a ranar tashin kiyama. Tambayar ta biyu take cewa mutum ne wanda yake da wadata daidai ruwa daidai tsaki, wato baya zuwa fallasa, za a gan shi da tufafi mai kyau amma kuma baya wa matarsa haka, abinci kuma zai je waje neman mai kyau ya ci, amma matarsa kuma ya bar ta cikin wani hali na damuwa dangane da abinci ko sutura. Manzon Allah ya ce a faɗa masa: kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut, ya isi mutum laifi a gaban Allah ranar tashin kiyama ya tozalta wanda wajibi ne ciyar da shi. Don haka lalle ne dukkan wanda yake da mace ya ciyar da ita irin abin da yake ci, ya yi mata sutura irin abin da yake sutura da shi, ma'ana darajar abin da ka san za ka ci kai a waje, darajar wannan abin ne za ka ciyar da matarka a gida. Daraja ta tufafin da za ka sa, wato ta fuskar tsada da kimar darajan irinta ce kuma za ka yi wa iyalinka matarka. Haka manzon Allah ya nuna cikin hadisi. Da haka dukkan mutumin da ya kasance zai keɓanci kansa da abinci mai daɗi, ya keɓanci kansa da sutura masu kyau na kwalliya da tsada, amma matarsa kuma ya bar ta cikin hali na rashi, to ya tozalta matarsa kenan, wanda wannan ɗin ya ishe shi laifi a wurin Allah, in ji manzo sallallahu alaihi wasallam. Tambayar ta uku take cewa mutum ne yake da mace biyu, amma ɗayar ta zanto ba ta da wani tasiri a gidan, sai abin da uwar gida ta ce, ita take sarrafa gidan, in ta ce a yi kaza a yi, in ta ce a bar kaza a bari, ita dai ba ta da tacewa gaba ɗaya. Har ma in uwar gidan za ta yi ƙarya ta tsarawa mai gidan, to mai gidan zai ɗauka kuma ya yi faɗa a kan ɗayan. To abin tambaya a nan gurin shi ne, menene hukuncin shi mijin da yake da irin wannan matsayi, da ita uwar gidan da take da irin wannan matsayi, da kuma ita sahihin wanda ake musguna mata? In ya tabbata cewa abin da kika faɗa gaskiya ne, kishiyar ki tana miki ƙarya a wajen mijinki, to ta tabbatar cewa ƙaryar da take din nan za a yi mata hisabi a kai ranar tashin kiyama. Allah madaukakin sarki baya kyale abu ko mun gangantarsa: man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara inna allaha la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ubangiji baya kyale dan abu komin kankantarsa, musamman abin da ya shafi haƙin wani, sai yayi hisabi akai ranar tashin kiyama. Dan haka ba daidai bane dan kira da shiga a wurin miji ki je ki tai masa ƙarya akan ƴar uwarki, kuma ya tafishi da ita ko yana gurguna mata. Sannan kuma kai miji din ba daidai bane ba, duk abin da kishi ya tazo ta faɗa ƴar uwarta na maganganu ka yadda da su ba tare da kayi bincike ba. Rashin yin binciken ka shine laifi. Dama tsammani ake aiki shi ya taiwa kishiyarta ba daidai ba, ba wai tsammani ake taimata mata daidai ba. In taimata mata daidai shine abin mamaki, abin kuma Allah san albarka, yau kishiya ta faɗi gaskiya game da kishiyarta, amma ta kushe ta ta zage ta, dama haka ake tsammani. Ina fata an fahimta. To dan haka ba dukkan zance da kishiya za ta zo ta faɗa maka bane za ka ɗauka ka azabci ƴar uwarta kishiyarta akan wannan magana ta gina maka ta kitsa maka ba tare da kayan bincike ba. Sannan ita wadda aka zalunta din idan ta yi haƙuri Ubangiji ta'ala zai ba ta lada. Sannan kuma a ƙarshe ta yi dogon bayani da take cewa dai ya kamata dai a yi wa'azi ga mataye masu aure sama da ɗaya. To wa'azin da za a musu shi ne su yi adalci, mazaje kai da suke da aure sama da ɗaya, mai biyu mai uku haka mai huɗu, a yi musu wa'azi. Wa'azin da za a musu shi ne su yi adalci, ku kuma matan kuma ku yi haƙuri da an yi muku sama da ɗaya. Inda Ubangiji ne ya shara'anta ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatun aw ma malakat aymanukum zalika adana alla ta'udu. Ubangiji ce ku auri abin da ya dada da a gare ku na adadi, sawa'un mata ya yi biyu ko uku uku ko kuma hurhudu, amma idan kun san ba za ku iya yin adalci ba to ku taƙaita akan guda ɗaya. Haka Allah Maɗaukakin Sarki ya ce, duk wanda ya san ba zai iya yin adalci ba to ya haƙura da mace ɗaya, duk wanda yake jin zai kwatanta adalci wajen rabon kwana, wajen sutura, wajen wurin zama, wajen ciyarwa da shayarwa, to wannan sai yayi sama da ɗaya ya halatta gurgudan ikonsa. Wato yin aure guda ɗaya shi ne asali, yi na biyu da na uku idan mutum zai iya adalci, ba kuma adalci kaɗai ba, yana da halin da zai iya riƙe mata guda biyu ɗin idan zai yi biyu, ko yana da halin da zai rike guda uku in zai yi, ko yana da halin da zai rike guda huɗu in zai yi. Amma kuskure ne in mutum baya da hali kawai ya yi shahada ya ce zai yi, ba a danganci irin wannan. Ko da guda ɗayan ma manzon Allah ya ce man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, wanda yake da ikon yin aure ya fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-fard wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm, wanda baya iya ko ɗayan sai ta aka yi azumi. Sannan kuma Allah ya ce wal yasta'fu fil-ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli, waɗanda ba su da ikon yin aure su yi haƙuri su lallashi kansu su kame kansu har ya zuwa lokacin da Allah zai wadata su daga cikin yalwarsa. Don haka kada mutum ya ce zai yi aure sama da ɗaya alhalin baya da ikon rigewa, in ko yana da iko to shikenan. Wannan shine wa'azin da za a yi musu, su ji tsoron Allah, don mai mutum sama da ɗaya ji tsoron Allah ya yi adalci, ya sani Allah zai tambaye shi, ya sani Allah ya ce duk wanda yake da aure sama da mace ɗaya idan bai adalci a tsakaninsu ba zai zo ranar tashin kiyama tsagin jikinsa ɗaya a ƙasa, rabin jikinsa ɗaya a ƙasa, a yi masa fallasa a farfajiyar kiyama. Allah ya tsare mu. Mun tsaya a ƙarshen faɗin Allah ta'ala, inna ma harrama alaikum al-maytata wa dama lahum al-khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri Allah fa man ittara ghayra baghin wa la 'adin fala ithma alayhi inna Allah ghafurur rahim. Za mu tashi faɗin Allah ta'ala, innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu, aya 174. Me Allah
ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد
وبنجيتي إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب للي وطن بسكي قوي أبند الله يسوكرنا للتاكي الكتاب أنا اسم الجنس التوراة تسكي الإنجيل تسكي هكذا زبورة هكذا القرآن مجمع wanda yake koye abin da ke cikin attaura na siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda yake koye abin da ke cikin linjila na bayanin zuwan manzon Allah da siffofinsa ko wanda yake koye abin da ke cikin alqur'ani na bayanin hukunce-hukuncen Allah waɗanda suka shafi al-i'tiqadat aqida ta zuci ko kuma al-ibadat ibadoji ko at-tahlil wa at-tahrim halacci da haramci duk mutumin da yake koye ɗaya daga cikin wannan ويشترون به ثمنا قليلا كما سيكي مثلا ياشر دمون فراسي كنكني ونمتأيد ذا سامو الدنيا ونمتأيد ذا سامو الدنيا أسا كما كنها كسك قوي قسيا أولئك تقلوا مطلن المتاني ما يأكلون في بطونهم إلا النار با أبند سيكي تي أتكين سوء فاتيوتا دب أبند أكباس نكودي ومن كنكنتسا ومن يوانسا دنس قوي قسيا دنس سيكب رسام جرما دمتأيد a madadin faɗin gaskiya to su tabbatar wuta suka ci a cikin su wala yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah ubangiji ta'ala ba zai musu magana ba ranar tashin kiyama wala yuzakkihim ba kuma zai tsarkake su ba daga datti na zunubi walahum azabun aliyam kuma lallai suna da azaba wadda take mai radadi lafazin wala yukallimuhum Allah ma'anarsa ba zai musu bazance mai amfani in ba haka ba kowa Allah zai masa zance ai falanas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin yawma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ubangiji zai zance zai yi magana da mutane zai tambaye su yaya akai wa yawma yaqulu nadu shuraka'i allazina za'amtum fad'ahum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa amma abinda ake nufi da zance da aka kore anan cewa la yukallimuhum Allah ba zai musu zance mai amfani ba ba zai musu zance ba irin zance na rahama cewa ku shiga cikin aljanna ko ne imtida abinda ke cikin ta ni'ima sai dai zance na azaba sai dai zance na kaskanci an gane ku wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba wala hum azabun alim waɗansu kuma suka ɗauke shi akan wala yukallimuhum Allah akan ce kallamahu ai atahul fursata lil kalam ya bashi dama yayin zance ba wai shi ya zance da kansa ba kallamahu ma'ana ya bashi dama yayin zance sai zanto wala yu'zanu lahum fa ya'tazirun shine ma'anar wala yukallimuhum Allah da kenan gudu walahum azabun alim kuna da azaba mai radadi ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda irin waɗannan su ne waɗanda suka yi musayar fata a madadin shari'a wal azaba bil maghfira azaba a madadin gafara ma'ana suka gwammace gara su rayu akan bata a madadin su rayu akan shiriya gara azaba ta kan musu a madadin su dace da rahmar ubangiji da gafararsa wato sun zabi boye gaskiya a madadin bayyana gaskiya sun zabi rayuwa akan bid'a sama da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zabi ko zikiri ko wuridi na wani manzon Allah sama da zikiri ko wuridi ko salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya fama asbarahum ala nar yima makin hakurin zaman su a cikin wuta ma'ana abin mamaki ne dan adam ya zaba wa kansa wannan tafarki tare da cewa ya san zai kai wuta zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bilhaq bayanin nan da aka yi muku a baya saboda shi Allah ya saukar da littafi ne da gaskiya kowane littafi da Allah ya saukar da shi littafin karshe shine alqur'ani da littafan da suka gabaje shi at-taura da linjila da zabura da suhufi ibrahim dukkanin su ubangiji ya saukar da su ne da gaskiya shine nazzala kitabu bil haqq wa innal ladhina ikhtalafu fil kitab kuma lalle wanda duk suka yi sabani cikin littafin da Allah ya turo wato suka kaucewa zahirin littafin haƙiƙanin abin da littafin ke koyarwa na fi shikakin ba'id to za su kasance cikin saɓani da munaza'a a tsakankaninsu da juna ba'idin manisanciya wannan kamar yadda muka faɗa a baya wa in tawallaw fa innama hum fi shikak fa sayukhbihum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim matukar mutane sun saba wa alqur'ani sun saba wa hadisi to akan abin da suke kai kishin alqur'ani da hadisin kansu ba zai shiryu ba kuma sai Allah ya wargaza aliyarsu shi yasa Yahudawa Allah ya warka da aniyarsu da suka saba Al-Qur'ani, sai Allah ya karkasa su har gida 71. Nasara ma Allah ya warka da aniyarsu, kansu bai haɗu ba da juna da suka saba wa Qur'ani. To haka dukkan wani wanda yake kan wani bata ko kan wata bid'a wanda ya saba sunnar manzon Allah da ita, to sai kaga a kan wannan bid'ar kuma kansu ba zai haɗu da juna ba, sai Allah ya warka da aniyarsu. Wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shikakin ba'id, lalle wanda suka saba wa littafi to suna cikin bata wanda yake ba, suna cikin sabani wanda yake mabayyani, wato manisanci. Sabanin yayi nisa ba na kusa bane ba tsakanin su.
Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
وبنجدتي ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر أن تولوا وجوهكم أولا كراء الكلام سيدا أنتم ليس فعل ماض جامد كما ناكر البر خبر ليس مقدم أن تولوا وجوهكم أن وما دخلت عليه في تأويل اسم كان مرفوع كنا إذا أنتم مكفر كراء ليس البر أن تولوا وجوهكم سيدا أنتم البر كين اسم ليس أن تولوا وجوهكم كين خبر ليس ليس البر لفظ البر اسم جامع لكل انواع الخير واعمال الطاعات سنان ديكا في دكان ايوكا طاعه دكان ايوكا دكي كسنتر دا باوا زوا ga Allah وبنجي تعالى يتي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب با ايكم الخير بني كدي اتي كوجو يد فسكوكينكو كو اجو يد فسكوكينكو inda mahudar rana take ko inda mafakar rana take. Kar ku yi tsammanin wannan shi kadai ne aikin alkhairi daga shi an gama. Abin nufi lamarin alqibla da da kuke kallon Baitul Maqdis, daga baya aka mayar da ku alka'aba almusharrafa kuke kallanta, kar ku dauka yin wannan in kun yi shi kun kammala aikin alkhairi kun kare aikin alkhairi, babu sauran wani rubuwa alkin alkhairi da ake binku bashi akai. Lalle wannan ɗaya ne daga cikin ayyukan alkhairi, fardun min afradil bir, ɗaya ne cikin ɗaiɗaikun ayyukan alkhairi. Amma idan kuna son cikakken albirru, ga shi nan aya za ta yi bayani, walakinnal birra, amma aiki na da'a wanda ke kusantar da bawa, man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin. A samu rukunin imani tare da mutum, a samu mutum ya yi imani da Allah, imani da cewa akwai Allah ɗin ba wai babu bane, imani da abin da Allah maɗaukakin sarki yake da shi na rububiyya, shine halitta da mallaka da kulawa da halitta ɗin da arzuta halitta ɗin, imani da abin da Ubangiji ta'ala yake da shi na ilahantaka cewa shi ya cancanci abota masa shi kaɗai, imani da abin da Allah maɗaukakin sarki yake da shi na sunaye mafiya kyau da kuma siffofi mafiya kamala waɗanda suka tabbata cikin Qur'ani cikin hadisi ingantacce, dan ba a tabbatarwa Allah suna ta hanyar ijtihadi, haka kuma ba a tabbatarwa Allah suna ko sifa ta hanyar hadisi dha'ifi, dole sai aya ta Al-Qur'ani zahiri, sannan kuma a samu hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yace kaza suna ne na Allah ko kaza sifa ne cikin siffofin Allah. Idan an ce imani da Allah ya shafi dukkan waɗannan bangarorin, dole mutum ya yi da rububiyya, ya yi da uluhiyya, ya yi da tauhid al-asma'i wa sifat, doriya akan cewa akwai Allah din, domin cewa akwai Allah kadai ba ya nuna kai imani, kafirai ma sun yi da akwai Allah, cewa shi kadai ke kashewa ya raya ya arzuta wannan kadai baya mai da mutum mummuni, dan su Abu Jahil ma sun yi duki kadai ke kashewa ya raya kuma ya arta mutane, amma cewa shi kadai ya cancanta ai masa bauta, to anan ne mummune suke sha bamban da wanda ba mummuni ba. Da haka idan an ce man amana billahi, mutumin da yadda da Allah ta wadannan bangarori da muka ambata, walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir, yadda da ranar tashin kiyama an sa masa suna al yawmil akhir, yini na karshe don babu wani ne kuma a bayansa. An fahimta ko? Ranar tashin kiyama mutum ya yadda akwai zuwanta, ya yadda kuma za a farfado da mutane a wannan rana, a yi hisabi kowa ya san matsayinsa, ya san matsayinsa, ya yadda kuma kafin zuwan wannan ranar akwai muqaddimat, tana da asrar, tana da alamat, alamomi na zuwan ranar tashin kiyama din, alamomi manya da alamomi ƙanana. Kananan alamomi ya kasance an rasa amana cikin jama'a, duk wanda na cikin kananan alamomi, ya kasance ana yin dogayen gidaje, duk wanda na cikin kananan alamomi, ya kasance mata sun yawaita adadin su na ƙara yawa sama da adadin maza, duk wanda na cikin kananan alamomi, daga cikin alamomin tashin kiyama. Zuwan manzon Allah ma alamun tashin kiyama ne, sallallahu alaihi wasallam. Hijirarsa ma alamun tashin kiyama ne. Manzon Allah ce buistu ana wasa'atu ka hataini, an turo ni tsakanin tashin kiyama kamar waɗannan yatsun guda biyu, manuniya da ɗan yatsun tsakiya, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Da haka duk wannan waɗannan alamomin tashin kiyama ne ƙanana. Alamomi manya, huduwar rana daga yamma ta fada gabas, wannan na cikin alamomi manya. Saukar Annabi Isa alaihi salam, bayyanar Mahdi, zuwan Dujjal, duk waɗannan alamomi ne manyan tashin kiyama. Wata dabba da za ta fito tana yi wa mutane magana, duk wannan manyan alamomi ne na tashin kiyama. To mutum ya yadda da alamomin, ya yadda da zuwan yinin, da kuma abin da zai faru a cikin yini din, na awan ayyukan mutane, da hisabi, da hawa kan siradi, da bayanin shiga aljanna, da kuma bayanin shiga wuta. Dukkan waɗannan yana daga cikin al-iman bil yawmil akhir. Walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati, mutum ya yadda da mala'iku. Halittar su Ubangiji ta'ala ya halicce su daga haske, kamar yadda manzon Allah bayyana cikin ingantaccen hadisi. Sannan ya yadda cewa babu wanda ya san yawan su sai Allah. Sannan mabambanta ne su ta fuskar girmansu, akwai babba, akwai karami, akwai wanda yake yafi wani girma, akwai mai fiffiki biyu, akwai mai uku, akwai mai hudu, akwai mai sama da haka. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilal mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Ubangiji ta'ala ya halicce su da wannan bambance-bambance a tsakaninsu. Sannan kuma su din ba sa siffantuwa da kasancewar su mata ko maza, haka Ubangiji ta'ala ya su jinsi ɗaya, ba kamar gwiwar mace da namiji. Sannan kuma ko da wani lokaci cikin ɗa'a suke da biyayya, ba sa saba wa Ubangiji. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Haka Ubangiji ta'ala ya siffanta su, ba kuma wanda ya san adadin su sai Allah. Tunda dai ga Baitul Izza ɗaki ne daidai da Ka'aba, a ƙasa haka ɗaki yake su kuma a sama. Ina nufin wajen yadda Ka'aba a nan muke mata tawafi, mu je kuma mu sallah fuskance ta, haka kuma Baitul Izza a saman duniya ta farko mala'iku ke shiga ciki su yi ibada. Manzo Allah ce a kowane yini mala'ika dubu ke shiga su yi ibada, in sun fita gobe sababbi ne daban, tun daga aka halicci duniya har ya zuwa yau, har ya zuwa tashin kiyama. Kaga lallai adadin mala'iku ba kaɗan bane ba. Wata rana ce aftatis sama'u wa huqqa laha anta isfa, lallai an ji sama ta yi wani ƙara. Manzo Allah ce ya dace ta yi ƙara ɗin, domin babu wani wuri daidai masakaɗar goshi a sama face sai akwai mala'ika yana yi wa Allah ibada a wajen. Wa ma ya'lamu junuba rabbika illa huwa wa ma hiya illa zikra lil bashar. Mutum ya yadda da mala'iku ta wannan fuskar. Imani da mala'iku kashi biyu ne, imani bihim jumlatan wal imanu bihim tafsilan. Idan an ce imani da su a jumlace, mutum ya yadda da waɗannan siffofi da suka yi tarayya, kasancewar su masu yawa, kasancewar su an halicce su daga haske, kasancewar su ba sa haifayya, ba sa irin yadda muke yi, kasancewar su la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, wannan a jumlace duk haka mala'iku suke. To amma suna da siffofi kuma tafsila, shine sanin su da sunayensu. To waɗannan akwai mala'iku sanannu waɗanda Qur'ani ko hadisi ingantacce ya bayyana sunansu, to wajibi ne mutum ya san su da sunansu. In ma an bayyana aikinsu ta hanyar nassi, mutum ya san su da sunansu da aikinsu. Misali mala'ika Jibril, kaga Jibril suna ne nashi, banda shi ba wani mala'ika mai wannan suna. Aikinsa kuma shine zuwa da wahayi wajen annabawa. Sannan Mika'il, kaga Mika'il suna ne nashi, aikinsa kuma shine shi aka wakilta wajen taskar ruwan sama da kuma fitar da tsirrai. Sannan kuma akwai Israfil, wanda suna ne nashi, aikinsa shine busa. Sannan kuma akwai Malik, wanda suna ne nashi, aikinsa shine shugaban mala'ikun da suke tsaro a kofar wuta. Wa nadau ya Malik liqad alaina rabbuk قال إنكم ماكثون لفرجيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أكون منكر أكون نكير حديث سيادة بتسك مصنف نا أبو بكر ابن أبي شيبة saboda haka dukkan mala'ikan da ya tabbata da sunansa da sifarsa da aikinsa sai mutum ya tabbatar da shi da sunansa da sifarsa da aikinsa waɗanda ku ba faɗa ba sai mutum ya yi shiru kare kirkiro wani suna ya sanya wa wani mala'ika idan an ce ina hadisi mutum ya kare ya kasa kare kanshi ko ya kawo hadisi amma rufa-rufa irin wanda ba a hujja da shi sai a ce da shi to ka kame bakinka kar kai alƙawru alallahi bila ilmin Allah ya ce wala takafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuhada kullu ulaika kana anhu mas'ula da haka al-iman bil mala'ikati yakunu ijmalan wa yakunu bit tafsil al-iman bihum ijmalan yadda da wadannan sufofi nasu da suka yi tarayya al-iman bihum tafsilan shine sanin wadanda aka bayyana sunansu tare da bayanin aikin su ta hanyar nasi ingantacce qur'ani ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam walakin al-jarra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi lafazin al-kitab anan lil jins domin al-dalam da ke cikin al-kitab istighraqiyya ce tastaghriqu jami' al-kutub al-munazzalah min as-sama dole ne mutum ya yadda da dukkan wani littafi da Allah ya saukar daga sama akan kowane annabi cikin annabawa su ma imani da littafai ya kasu kashi biyu imani da littafai a dunkule imani da littafai a rarrabe idan an ce a dunkule dole ka yadda kowane annabi an turo shi da littafi babu wani annabin da ya zo hannu ba komai hujja a nan gurin faɗin Allah ta'ala kana nasu ummatan wahida fa ba'athallahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba kaga al-kitab a nan gurin lafazin mufrad ne amma ana nufin littattafai kowane annabi ya zo da littafi illa iyaka ba kowane annabi bane aka bayyana sunan littafin waɗansu an bayyana waɗansu an rufe an bayyana zabura ta annabi dawud an bayyana sufi ibrahim mun dauka sufi ibrahim suna ne ya zo cikin aya kuma ya zo cikin hadisi an bayyana linjila shi ma suna ne littafin annabi isa an bayyana alqur'ani suna ne littafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma annabi shaibun da aka tura birnin madayana yaya sunan littafin sa ba mu sani ba ya je da littafi lalle ya je da littafi dan Allah ce wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi liyahkum bainan nas bima ikhtalafu fi yaya sunan suka ce ban sani ba Allah bai bayyana ba cikin Qur'ani manzo bai bayyana ba cikin hadisi kaga anan gurin ba za ka yi kankan ba uka farma annabi salihu da aka tura wa samudawa ya je da littafi tabbas ya je da littafi me ya sunan littafin sa ban sani ba Allah bai bayani ba manzo Allah bai bayani ba haka annabi hudu ya zo da littafi amma ba mu san sunan littafin sa ba haka annabi nuhu ya zo da littafi amma ba mu san sunan littafin sa ba sai dai mu yi imani da shi jumlatan a jumlace cewa ya zo da littafi amma yaya sunan littafin wato kana neman bayani warware kenan sai mu ce wannan nasi bai tabbatar ba da haka duk abin da nasi bai tabbatar ba sai mu kame wakin mu za mu faɗa ba ba a istihadi wajen a kirkiro sunan littafin da ka bayan ko ba nasi ne ba wahayi ne ya tabbatar da shi ba an gane ko amma waɗancan da sufi ibrahim da zabura da at-taura da linjila da alqur'ani duk da sunan sun tabbata ta fuskar nasi ba wanda zai inkarin wannan shine sunan shi wal kitabi wan nabiyyin ko mu yi imani da annabawan Allah cewa Allah madaukakin sarki ya turo da annabi a kowace al'umma wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ba wata al'umma face sai manzo ya gabata a cikin ta ko mai gargadi ya gabata a cikin ta to amma ba dukkan annabawa da manzanni bane Allah ya ba mu labarin su Allah ya ba da labarin wani adadi dan mu san su wanda yake da sunayensu a cikin alqur'ani waɗansu kuma ya kyale a jumlace ba tare da bayanin sunayensu ba wannan ba a wajibta mana gano sunayensu ba wanda aka bayyana cikin qur'ani da hadisi sai mu tabbatar wanda ba bayyana ba shi kuma sai mu kame bakinmu ba za mu zo mu kirkiro ba duk sunan da bai tabbata ba cikin qur'ani cewa suna ne na annabi bai tabbata ba cikin ingantaccen hadisi cewa suna ne na annabi ganganci ne wani zo ce wannan sunan annabi ne ina ba ta an fahimta da haka ku sai mutum ya lura sosai idan yana karanta Isra'iliyat idan ce an tura wani annabi kaza sunan sa wane wani sunan sa wane ai ta ambata wadansu sunaye wanda babu su a Qur'ani ko hadisi ingantacce to wannan ganganci ne itikadin cewa wannan annabawa ne ko alal aqalli in ma annabawa ne wannan lafazin da aka bada shine hakikalin sunan su tunda bai tabbata ba ta hanyar nassi bai tabbata ba ta hanyar wahayi walakin albirr man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin cikin rukunin imani guda shida mun samu guda biyar a nan suratul qamar ta kawo cikon na shida inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wama amruna illa wahidatun kalamin bil basar imani da kaddara kenan wanda shine cikon rukunin imani guda shida mutun ya yadda da kaddara ta ubangiji cewa shike kaddara al'amura kaddara kuma jawalib tunta guda hudu ne na farko dai mutun ya yadda Allah ya san ko wani irin abu a duniyar nan tun kafin faruwar sa ya san zai faru tun kafin ya faru dai in ya faru ta yaya zai faru Allah ya san da shi na biyu ubangiji ta'ala ya rubuce komai babu abinda Allah ya bari bai rubuce ba tun daga farkon duniya har ya zuwa karshen ta na uku ubangiji ta'ala ya ga damar faruwan abin da bai ga dama abin ya faru ba da ba zai faru ba dan Allah ba a yi masa tilas a cikin mulkin sa sai abin da ya ga dama ne yake faruwa sannan kuma abu na hudu Allah ya tsara shi ya kaddara shi kuma sai abin ya faru gurgudan yadda ya kaddara wato yadda zaka gane wannan shine magini ko injiniyan da zai gina wannan masallaci sai da ya samu architect ko shi da kansa in ya kware ta wannan fuskar ya zana amma idan ya zo zane lokacin da aka zo gini kuma kila ana sakawa zane da an yi niyyar kofa a nan a canja ta koma can an yi niyyar window a nan ya koma can an yi niyyar adadin kofofi kaza a rage ko a ƙara to kaga wannan ya kaddara abu sannan da abun ya zo faruwa kuma sai ya ci karo da yadda ya kaddara da fari to shi Allah ba haka bane ba yadda ya kaddara abun haka abun yake faruwa subhanahu wa ta'ala ba a samun wani cikas ko daidai santimita ɗaya a samu ƙari ko rage cikin yadda Allah ya tsara jinkiri na rabin minti ko ƙarin rabin minti kan lokacin da Allah ya tsara babu baya faruwa kowane irin abu da ya tsara shi to wannan shine imani da kaddara ina fata an fahimta rukuni ne daga cikin rukunin imani to sai dai kaddara iri biyu ce akwai kaddara shar'iyya akwai kaddara kuma kauniyya kaddara shar'iyya yadda Allah ya tsara duniya ta kasance akai kaddara shar'iyya yadda Allah ya mana wahayi dan adam yana kafa hujja da kaddara shar'iyya wajen abin da ya shafi mu'amalantar Allah me yasa kai sallah ai me yasa baka yi sallah ba sai ka ce Allah ne ya kaddara mu me yasa baka yi azumi ka ce Allah ne ya kaddara me yasa ka sha giya ka ce Allah ne ya kaddara me yasa ka sata ka ce Allah ne ya kaddara wannan bai halatta mutum ya mu'amalanci ubangiji ba da kaddara kauniyya abinda Allah ya tsara duniya ta kasance akai sai dai ya mu'amalanci ubangiji da kaddara mai shar'iyya idan ka ce Allah ne ya kaddara maka sai mu ce wannan kai kana magana akan al-qadarul kauni nahnu na'amiluka bil qadri shar'i mu duba cikin Qur'ani da hadisi mu gani Allah ya bada izinin ayi sata Allah ya bada izinin ayi zina Allah ya bada izinin ayi giya a sha giya Allah ce inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun Allah baya umurni da al-fahsha ta yaya zaka ce ya kaddara maka yace ai ya kaddara mun dan shi ya tsara komai ya faru a duniya mu kuma sai yace a shar'ance bai kaddara maka ba tunda ya haramta maka yi kai ne kai farin kun ne kai shi yasa aka kawo wani barawo yayi sata wajen kuma san safar me yasa kai sata yace Allah ne ya kaddara mun yace mu kuma Allah ya kaddara mu yake maka hannu bai kaddara ma sata ya kaddara mun yake ma wato sai ka mu'amalanci mutum da shari'a in ya kafa hujja da kaddara kauniyya kenan dani ku to waɗannan rukunai imani kenan wannan duk suna cikin albirr kuma a cikin albirr waɗannan bangarorin su ne shugabanni na albirr domin kowane birr baya zama birr sai wannan ya inganta sai sauran su zama birr kuma a karba aiwa a ba mutum lada akai ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه كوم تنجباد دوكيا على حبه الحالين سنت إت دوكيا وتبباد دوكيا رد ياجد إتبا وبنجل تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد wato ku ciyar daga daddaɗan abu daga arziki mai kyau da muka ba ku ciyar daga abin da ƙasa ta tsirar muku kar ku nufaci lalataccen abu ku ci shi za ku bayar kun yi amfanin gona wani wuri ya yi kyau wani wuri bai yi kyau ba sai ku ɗauki wanda bai yi kyau ba ku ce shi za ku fitar da rabon talakawa a ciki bai halatta ba kar ku zo ga riga mai kyau kana sawa ga wata duk ta gaji ta yage nan ta yage can an yi fashi nan sai ka ce za ka bai wa talakawa wanda kake jin daɗin sawa kana ado zaka bayar idan abinci ne wanda kake jin dadin ci a gidanka shi zaka bayar, amma ya kasance kai a gidanka kana ci mai kyau, idan azumi yazo za a rabawa talakawa geran da za su yi kunu da shi, sai a je kasuwannin kauye ko a je wurin yan jari hujja irin masu kauye gero shekara goma, shekara goma sha ɗaya, shekara goma sha uku, a saya buhu ka je gero ka ga ya zama kaman dutse, sai kana fasa shi na wargajewa da kyar. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, kar ku nufaci lalataccen abu mara kyau ku ce daga cikinsa za ku ciyar sadaka. Ma'ana yanzu kai wannan shi ne sadakin hurul ina a cikin aljanna, da kuma ka san a ce wannan shi ne a makwafin hurul ina, ko kai aka faɗa za ka ce a bai dace ba, ka san ba zai yi ba, da haka ka nemi abu mai kyau ka bayar. Don kowace mace ce aka ce mai kyau, kuma sai aka ce shikenan sadakin wannan matar shi ne wani lalataccen gero tsohon ajiya shekara 15 ya haɗe a cikin buhu ruwa ya dace shi ya lalace, sai a ce shi ne sadakinta, kaga ai ba zai yi ba. To balantana ko matar aljanna kuma sai ta ce wannan shi ne sadakinta, da wannan zaka shiga aljanna, da lalataccen gero zaka shiga aljanna, da matacciyar riga mai maho da kudaddiyar atamfa zaki shiga aljanna. To lalle ne mutum ya nemi abu mai kyau lokacin da zai ciyar. Wa atal mala ala hubbihi, lokacin da mutum yake san abin zai bayar. Wa zai ba zawil qurba wal yatama wal masakin, zawil qurba wal yatama wal masakin wa bin as-sabil wa sa'ilin fi rifqa, wadannan sune bangarorin da zai ciyar. Zawil qurba ma abuta kusanci danginsa, dan lokacin da mutum zai bayar da sadaka, sadakar da bai wa dangi tafi yayyansa, kannansa, kannan mahaifinsa, yayyen mahaifinsa, kannan mahaifiyarsa, yayyen mahaifiyarsa, ƴaƴan yayyensa, ƴaƴan kannansa, waɗanda suke mabukata, ya fara da su ta fuskar sadaka ta filada, ya fara da su ita ce ta filada, domin hadisi ya tabbata daga Sulaiman ibn Amir, wanda Imam Ahmad ruwaito da Imam Tirmidhi, manzo Allah ya ce inna sadaqata alal miskini sadaqa wa ala dirrahim sanatan sadaqatun wasila, lalle sadaka da mutum ya baiwa talaka sadaka ce, amma idan talakan ya zanto yana cikin danginsa makusata, to lada biyu za a bashi, ga ladan sadaka, ga ladan sadar da zumunci. Haka kuma hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud, ita da wata mace mai suna irin nata sun tambaye manzon Allah, mun fitar da zakka, shin ya halatta mu baiwa mazajenmu zakka? Manzo Allah ce in kun basu kuna da lada biyu, ajru sadaqati wa ajrul karabati, ga ladan sadakar zakka, ga ladan sadar da zumunci tsakaninku da mazajenku. Ma'ana miji bai halatta baiwa matarsa zakka, amma mace ya halatta da baiwa mijinta zakka, dan shi miji wajibi ne ya ciyar da ita, in ya bata wani abu na zakka kamar ya toshe bangaren da yake na wajibi yayi yaki, amma ita ba wajibi ne ta ciyar da shi ba sai dan ihsani, dan haka in tana da wadata ya halatta ta bashi zakka in shi talaka ne. Manzo Allah ya bayyana haka cikin hadisi karza, wa atal mal ala hubbihi dawil qurba wal yatama, jam'in na kalmar yatim, yatim man faqada abawayhi qabla al hulum, dukan mutumin da ya rasa mahaifa guda biyu ko ya rasa uba kafin balaga, wannan shi ne ake kira da suna al yatim, wato maraya kenan, yana da bukatan taimakawa. Manzon Allah ya ce ni da mai tallafawa maraya kamar waɗannan yatsun guda biyu muke cikin aljanna, amma sai ya ware su da juna. Ma'ana yadda waɗannan yatsun guda biyu suka yi tarayya a tafin hannu ɗaya, haka ne da shi za mu shiga aljanna, amma ware yatsun ya nuna matsayinka daban, kai ko matsayin annabi daban, ba inda yake ba za a kai ka gidansa, a'a kai naka ɗin daban, shi kuma naka daban, sallallahu alaihi wasallam. Wato dan bayani ga al'umma, manzo Allah ya yi wannan bayani, da haka akwai buƙatar tallafawa maraya, taimaka musu abinci, sutura, musamman kuma abu mai mahimmanci kuɗin makaranta da ilmantarwa. Inda ake za mu rinka ɗaukan marayu muna biya musu kuɗaɗen makaranta, ba wai sai in suna zaune a gidanmu ba, maraya yana wurin mahaifiyarsa, yana wurin ƙanin mahaifinsa, yana wurin wan babansa, amma mahaifiyarsa, wan babansa, ƙanin babansa duk talakawa ne, ba su dai da za su sirene shi. Kai sai ka ce a sa yaron makaranta, za ka ɗauki ɗawainiyar makarantarsa, kuɗin makaranta da littattafai da uniform da dukkan abin da ake bukata, wallahi tallahi ba ƙaramin jihadi ke ba. Ko ka ɗauki nauyin abincinsa, ko ka ce duk lokacin da baya da lafiya a zo a faɗa maka, kai za ka ɗauke shi kai shi asibiti, ko in kai an rubuto magani kai ka bayar. Dukkan yana cikin ayyuka na alkhairi da aka samu suna albir, ba wai mu kalli gabas mu yi sallah ko mu kalli yamma ko kudu ko arewa, ba wannan ne kaɗai albirru ba, walakin albirru man amana billahi wal yawmil akhir wa kaza wa kaza wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama, duk wannan suna cikin albirr din, dan kar mu fahimci aikin da'a ya faru ya kare a sallah, duk wanda ya sallah ya gama, to shikenan ya gama aikin alkhairi. Dole sai mutum yana yin wannan idan yana da hali. Wa atal mal alahu bihi dawil qurba wal yatama, sune al-yatama marayu tallafa musu, gajeyu tallafa musu, abin kunya abin bakin ciki abin da yake faruwa ko a Kano ko a Kaduna, kila har a Maiduguri, kila har a Sokoto, kila duk garurukan musulmai. Idan ka je gidajen marayu inda yara suke marayu a gari da yake na musulmi, sai ka samu cewa Kirista ne ke zuwa su ɗauke su, ‘ya’yan musulmi ne asla, amma Kirista sun je sun ɗauke su, sun raine su, sun ba su ilimi tun daga mataki na primary har zuwa university, sun sa su cikin addinin Kiristanci. Amma musulmi mun kasa yin haka. Wato mu muna kashe kuɗinmu ne ta abin da muke so, ba abin da ya dace ba. Wannan ita ce babbar matsalar mu. Ba wai kuɗi ne musulmi ba su da shi, musulmi suna da kuɗaɗe a hannunsu. Amma matsalar shi ne yaya za a kashe kuɗin, wata hanya za a bi a kashe, ta wani ayyuka na alkhairi za su yi, shi ne sai mu kasa ganewa. Yawancinmu sai mu yi ta gina masallaci. Gina masallaci yana da muhimmanci kuma yana da lada, amma akwai lokacin da masallacin da muke da su sun wadatar da mu, ka akwai lokacin da ko a waje muka yi sallah ta halatta. Akwai wata bukatar mu wani lokacin da tafi masallaci, za ka iya zuwa ka je ka samu mutanen ƙauye ba su da fatihar da za su yi sallah da ita, amma sai ka gina musu masallaci. Yanzu ka gina masallaci amma baka gina masallata ba. To amma a wannan lokacin gashi mutane ne kila ko sun musulunta musulunta da musulunta ba, ko kuma a sun daɗe da musulunci din, amma rayuwa ta ƙauye da nesa da birni, nesa da maraya, sun yi nesa da ilimi. Ba su san muhimmancin karatu ba, ba su san yaya sallah take gyaruwa ba, tsarki, alwala, wankan janaba da menene, duk ba su sani ba. To irin wannan a madadin ka gina musu masallaci, zo ka ɗauki wani ɗalibi a cikin gari, ya gama higher Islamic, ya gama diploma ta Hausa Arabic Islamic Studies, ya gama degree, ka ɗauke shi, ka ga na san kila ba za ka iya zama kawai ba, amma mi contract tsakanin da kai, zan baka kwangila. Kowane wata zan baka 20,000. Kowane wata zan baka 25,000. Ina son ka je ka zauna wata 5 a ƙauye kaza. Ka zauna ka koyar da mutanen nan juz'u tabara, tunda tabarakal ladzi bi yadihi al-mulku a gangaro kasa ta an je min al-jannati wan nas tilawatan wa tajwidan wa tafsira. Sai iya tilawar abun a tajwidan sai kuma su san fassarar su, sannan ka dauki littafin ahlari ka karantar da su, sannan arba'un hadith ka karantar da su, sannan ga al-usulus salata je ka karantar da su, ababan nan guda hudu ka je kai wata 5 kana, idan Allah mutum idan ya tsara darasin sa safe yamma dare, ba zai iya kammala da waɗannan littafai cikin wata 5? Kuma duk mutanen da aka gina wannan aka yi wata 5 ana yi musu wannan, dan Allah kuma ba za su shigar da wani cikin musulunci ba, za su shigar da su. To yanzu wannan kudin za ka ɗauki wannan 20,000 so 5 ma'ana 100,000 kenan. Idan 20,500 ne kuma so 5 ya zama 125,000 kenan. To shi ne fa kudin kadai. To idan za ka gina masallaci akwai masallacin da za ka gina 125,000? Amma sai wani zai kashe miliyan 2 ya gina masallaci, kai da ya kashe 125,000 kafin shi lada. In ka kashe a wannan tsarin ka fi mai miliyan 2 da ya gina masallaci lada, don shi ya gina masallaci ga inda babu masallata, kai kuma ka gina masallata inda ba masallaci. Manzo Allah kuma yace ju'ila liyal ardu kulluha masjidan wa tahura, kasar duniya gaba daya an sa mai ita zanto wurin tsarki na wurin alwalata wurin ibadata. To amma ba ma gane wannan, sai mu kawai dauki 25,000 in ba wani ustaz, wai kashi yake ba ustaz 25,000 ba aikin da ustaz zai, haka kawai 25,000 ai gare zai gina wani kango ko da ba masallaci, ko da tumaki za su rinka kwana a masallacin kauye, wani yana ganin gare gina masallaci. To kaga wannan shine rashin wayewa ta fuskar addini. Dole sai mun samu wannan a wayani ta fuskar addini, yaya za mu kashe kuɗin mu, yaya zan yi kaza? Kina mutum ba zai iya zuwa wata kaza ba, ɗauki wata uku, wata huɗu, wata 5, wani kuma wata 5 ɗin na farko idan da ya je shi kenan ka bashi dama ya ji shi ma nan gaba zai iya shi gaba. Wani kuma kila ma ba sai ya je ya zauna a garin dindindin ba, a'a ka sa masa 5,000 a wata ko 10,000 a wata, kuma ka sai masa mashin sabo. Wani kila idan ka bar shi kadai ba zai ba, sai ka hada shi da wata wani Islamic organization waɗanda suke da tsari da gaske, waɗanda suke da tsari, ka samu wata ƙungiya ta musulunci mai tsari da gaske, ka ce to ga aikin da muka ɗorawa ne, ko kuma ku yi supervision, su kuma su bashi timetable na aiki, su tsara masa syllabus ɗin karatun, kuma sun sa wani supervisor da yake zuwa yana dudduba ire-iren su. Ka ɗauki nauyin wannan a ƙauyuka guda 4 or 5, ga supervisor ɗin su an ɗauki nauyin sa, an je ana tura shi a jiya, dan Allah menene wannan, ba sai a yarda addinin musulunci ba. Supervisor ɗin a sai masa wata 'yar mota irin 'yar bana ba harka da ake cewa 180,000 ko 200,000, karuwai ana sai musu Abuja motar 900,000, 800,000, 1,000,000, 2,000,000. ba haka ake ba, yan daudun siyasa ana gina musu manyan gidaje, ana sai musu motoci na alfarma. Siyasa fa kawai sai kayi zai ce, sai kayi aikin sa kenan, a sai masa mota, a gina masa gida, a yi masa alfarma, a kai shi kujerar maka, a bashi umara. Ma'ana ba mu iya kashe kuɗinmu ba ta hanyar da za mu samu lada a wurin Allah. Sai an zo muna neman lada, idan an ce ‘yan agaji ku zagaya da akwati za a nemi taimako, da zaran an buɗe kuɗin kowane masallaci, wallahi abin kunya ne. Sai ga can naira biyar a jikin kuɗi, ta sa jam manja da wani abin nan da baƙin mai a jikinta, can gudun naira goma a dunkule can, don duk saboda duk wanda zai bayar idan ya haka ya lalubo ya ɗauko da yawa ya ganin ‘yan naira 200 da sai ya mayar, ba su ne na sadaka ba. Sai haka ya ɗauko nan wurin. Sai ga suma kuma ɗan naira 50-50 ba su ne na sadaka ba, sai laliba canjin da ya sai goro ɗazu, ya ba da naira 20 an ba shi goro na naira 15 ko 13, naira 7 ɗin nan sai ya ɗauko su sai ya wata, wai su ne sadaka da su zai shiga aljanna. Ma'ana goron da kake ci ya fi kima sama da addininka? Goron da za ka ci ya fi kima sama da addininka? Ka tambaye likitoci, goron zai taimaka wa jikinka ne? Sigari da za ka sha ta fi addininka? Kwalin Marlboro ko wace ce nawa mai shan taba yake sai ya zuke ta, amma bai damu da addininsa ba? To dukkan waɗannan ababe ne da ya kamata mu samu wayewa a kai, ya kasance mun baiwa addininmu muhimmanci, mun taimakawa ‘yan uwanmu, marayu, talakawa, gajiyayyu, yaɗa kalmar Allah a ban ƙasa, ta hanyar haka ake kashe kuɗi. Amma sai me ka kashe kuɗi ta abin da bai dace ba? Idan wani ya canza mota ni ma sai na canza mota, wani ya canza gida ni ma sai na canza gida, wani ya canza fenti ni ma sai na canza fenti, wani ya yi kaza ni ma sai na yi, sai me ka gata kan abin da babu lada? Mu wahalar da kanmu, mu wahalar duniya da kiyama. Ubangiji ta Allah ya gane da mu. Wa atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakina, kuma ya ciyar da talakawa, al masakin kenan talakawa, allazina la mala lahum la hadiran wala ghaiban, babu shi a yanzu kuma ba a tsammanin zuwan sa nan gaba. Kadara yana da gida, yana da komai, amma duk da haka tunda yanzu yana cikin halin rashi, yana buƙatar taimako ga musulmi. Wasailina wa furqat da kuma asailina, masu roƙo, ba masu roƙo a matsayin sana'a ba, masu roƙo da larura ta tilasta su yi roƙo, domin su yi roƙo a matsayin sana'a bai halatta ba cikin addinin musulunci. Al-Imam al-Bukhari ya jero hadisai kusan 40 a cikin littafin at-Tarhib wa at-Tarhib, suna bin juna wanda suke nuna haramcin roƙo ko bara a cikin musulunci. An fahimta ko? Inda aka halatta mutum roƙo, wurare ne guda uku. Wuri na farko, ta hammala hamala. Menene hamala? Kamar wani ya fara hannun wani, su wanda aka fara yawa hannun ya ce na yarda da diyya, in kana da diyya ɗin ko ba haka namu je kotu a yanke hannunka, shi ko ba da diyyar hannunka, sai ka ce diyyar tana kai na zan biya ka, dan ka ce ta hannun wancan da aka yanke wa hannu, ka ce diyyar tana hannuna. Idan ka a madadinsa ka ce ka ɗauki diyya, to ya halatta ka je ka roƙi mutane daga baya don ka samo abin da za ka biya diyyar wancan ɗin, tunda ka ce na ɗauka, na ji na gani. Ko waɗansu mutane suna sulhu kan wani haƙƙi, wani ya ce yana bin wani naira 20,000, wani ya ce ƙarya kake baka bina, shi wanda ya ce yana bi ya ce ni kuma yana bin ka, wancan ya ce na shaida aka rasa shida, za a yi rikici, sai ka zo ka ce in yi muku sulhu mana, ni 20,000 ɗin tana kaina zan biya. Idan ka ɗauki irin wannan, ya halatta ka je ka roƙi mutane dan ka samu abin da gargaɗin yadda za ka samu 20,000 dan ka ɗauke wancan nauyin. To masu gara su kun haka suke yin kenan. Na biyu dai, dan na biyu nake wancan dan na farko da nake faɗa. Na biyu daga cikin wanda ya halatta su yi roƙo, mutumin da ya kasance wata musiba ta zo ta mamaye ya dukiyarsa, yana da kwanciya kasuwa sai aka yi gobara, gaba ɗaya dukiyarsa ta kone ƙurmus, ko yana da jaranta ya sayar da haja ya kulle kuɗinsa zai je ya sake sowa, ‘yan kuɗin suka tarihi sauka shi, ka ga nan gurin wata ja'iha ta same shi, ja'iha samawiyya fajtahat mala. To irin waɗannan shi ma ya halatta ya roƙi mutane har ya sami ɗan abin da zai ririta kansa ya gudanar da harkokinsa na kasuwanci, ba wai sai ya mayar da abin da ya sai dukiyarsa da ya rasa ba, amma zai samu wani abu a hannu wanda yake ya fi babu a lokacin da yake cikin wannan hali, ya halatta ya roƙa, ko manzon Allah ya ce a bashi. Na uku, mutumin da Allah ya jarrabe shi da talauci, amma kuma ga shi da kame kai,
har a samu mutum biyu ko mutane uku cikin masu ma'abota hankali a wanzo su ko a garin su waɗanda suke kai wani sai na cikin halin gagane kai a tallafa masa to irin wannan shi ma ya halatta ya roƙa ko wani ya roƙa a madadinsa a bashi banda waɗannan manzon Allah sai dukkan wanda ya roƙi wani abu aka bashi ya tabbatar harami su kai shi dinka to abin tambaya nan gurin masu roƙon mu a yanzu ko garan mu wane ne yake cikin wannan halaye guda uku da muka ambata mun mai da bara ne ta zama sana'a ko mai da roƙo ya zama sana'a ko mutum ya zo ce maka dan wani jikan wani kuma suka ba su kuɗi idan ya ce dan wani ya zanto wannan ne babanka kuma to menene kuma na ba da kuɗi a ciki daidai yake da ya mai kafa biyu ya mai hannu biyu me na ba da kuɗi kuma idan ya ce kuma dan wani kuma wannan ne babanka ne ka ƙarya yi to kuma sai mu ce ƙarya kuma suka biya shi mutum ya ce dawa da dogon ne ne mutum ya ce maka dodo sai raɗa dodo sai ce maka kaga da kai dabba baka sani ba amma sun cika da su don haka asa'ili na baya nufin mabaraka asa'ili na baya nufin maroƙa asa'ili ne na nufin waɗanda suka roƙi mutane wani abu sakamakon larura larura ko manzon Allah ya bayyana ka ko dai wanda yake ta hammala hamala wato ga diya akan wani kai ka ɗauke diyar kace ni zan biya a madina don kada wancan ya rasa gabasa kace ni zan biya diya din a madadin wani to kaga anan ya halatta ka roƙa don ka samu kuɗin da zaka biya wani ko kuma saura guda biyun da muka ambata shine wata'ilina wa riqab sannan kuma ar-riqab jam'i ne na ar-raqaba ar-raqaba ana nufin wuya to amma nan babu itlaqin juz'i ma ila nufin kulli a'am da wuya ana nufin dukkan dangan jiki shine kyantar da bawa wato mutum ya bayar da dukiya wajen kyantar da bawa musulmi ka ba shi kuɗi don ya fahimci kansa ya sami kwanci ubangidansa ya rubuta masa fanta kawo 50,000 100,000 ko 200,000 dai ka fanci kanka sai ka ba shi dukiyar da zai fanci kansa daga yau ya zama da wannan shine wasu rika biki kun ga anan cikin waɗannan da aka lissafa wa atal mala ala hubbi dayyul qurba dai kenan wal yatama bi wal masakin uku wa bin sabil hudu was sa'ilina biyar wa sabiqa sida to an lissafa su ne gurgudan bukatar zayin kurba saboda muhimmancin gashi fallaka gashi na kusanci to shi fi sauran cancanta wal yatama shi kan baya da shi fallaka ne kuma gashi baya mai daukar nauyinsa wal masakin al masakin yanzu babu kudin amma kila in sun yi aiki za su samu matsalar su bata kai ta al yatama ba an gane ku wa bin sabil shi a yanzu ne babu kuɗin amma kila an je da nasa kai dan haka almiskin kuma ya fi shi matsala ke as-sa'ilin su kuma ibn sabil ya fi shi matsala dan ibn sabil babu kuɗin yanzu amma shi da yake roƙa kila kare yake kila gaskiya yake sai fa za ka kai da karshe karshe wa fir riqab su kuma fir riqab tun daga shi ake ba kuɗin a hannu ba ba a ce ba a ba bawa sai aka ce wa fir riqab dan kuɗin ba a hannun su za su je ba a hannun ubangidan su za su je su fi dai a gashi ranci da su ba kudin aka dasu ma'ana sai aka gabatar da su dori da gudun bukatar su su kuma ta alƙur'ani ke wa aqama salata wa ata zakata sai za ku zama ganin sallah wa aqama salata ko mutum ya tsayar da sallah wa ata zakata kuma ya ba da zakka wal mutuna bi ahadihim idha ahadu da masu suka alƙawalin su idan sun yi alƙawali din alƙawali tsakanin su da Allah alƙawali tsakanin su da manzon Allah alƙawali tsakanin su da sauran mutane alƙawali da ke tsakanin mutane da Allah na cewa za su bauta masa shi kadai ba tare da huta masa kishiya ba na cewa za su gaskata littafin sa za su gaskata manzon sa da yazo alƙawali tsakanin su da manzon Allah na cewa za su taimaki addinin da yazo da shi za su taimaka masa wajen iyar da sako din za su raya sunnar sa alƙawali tsakanin su da sauran mutane yarjejeniya da aka yi da kai ko ta bashi ko ta kwangila kai kaza za a baka kaza kai kaza za a kawo kaza to cika wannan alƙawarin yana cikin sifatun mu'mini sauran alƙawarin Allah ne ko alƙawarin tsakanin ka da mutane dan wanda zaka baya cika alƙawarin Allah wanda zaka baya cika na manzon Allah wanda zaka baya cika tsakanin ka da mutane kana jin shi bashi zai yi inkari ya maka alƙawarin ka ba zai iya yi ko yin yarjejeniya da shi ko ya yi yarjejeniya da hukuma karamar hukuma ko gwamnatin jiha ko kira da zama ya aiki kaza za a baka kaza makaranta kaza mai abubuwa kaza da bankuna kaza akan kuɗi kaza sai kasance ya karɓi kuɗin sun fita amma ko bai yi wannan aikin ba Allah ya ce wal mu'minuna bi ahadihim idha ahadu sai Allah ya ce was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra was-sabirina da masu haƙuri fil ba'sa'i a cikin halin talauci ga talauci ya dame su an ba su haƙuri wad-dharra da kuma halin rashin lafiya cuta kama jika ko launayi وحين البعث دما صحابه لوكتن فدا لوكتن دا اكي جهاد للمسلمين ذا فغد يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ده هكا ثبت ذا فغد حقي اكن حالا ان غدا اكو من ايوكا ن البر قال لك اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون ايلن ودان نسو ني ودان سكاي غاسكيا cikin da'awar imani irin waɗannan kuma su ne masu takawa ma'ana fassara abin da aka kawo nan gaba ɗaya shi ne fassara na al'irin kuma shi ne fassara na takawa wanda ya yi waɗannan ababen to yana cikin masu takawa wanda bai yi wannan ba kuma to ko ya ce yana cikin masu takawa labari ya bayar amma ba misali abin da zai gaskata labarinsa da haka ulaika alladhina sadaqu wa ulaika hum muttaqun ya rage wata yar ɗauraya kaɗan akan aya ɗin wa atal mala ala huddihi dhawil qurba wato waɗansu hujjohu ne na galaga ko kuma na hikimar da arziki wa atal mala zawil qurba ne asalin zance ɗin amma sai a kawo ala huddihi aljar wal majrur wanda yake kamar jumla ce ko kuma wani abu ne mu'tara an gane ko bainal amil wal ma'mul kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fala kufrana min sa'i idan mun dauke wannan kaga annan gurin wa huwa mu'minun illa kay mu'tar an ambaci sharadi kafin a ambaci jawabin sharadi sai aka kawo wa ata umarni a bayar da kafin a faɗa abinda za a bayar sai aka ce ala hadu sana aka ce zalil qurba wanda shine wanda za a bayar ina fata an fahimta wato wannan yana daga cikin balaga abinda yake dauke da shi musa ko shine lalle mutum lokacin da zai bayar da abu ya kasance yana san abin kafin ya bayar sannan ya cika cikakken albirr da haka ne ma Allah ke lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu da haka yake wai ya mona ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira sai in mutum yana san abin ya bayar sannan zai samu lada amma in ma kai abin da baka so abin da yake wulakantacce baya da kima a wurinka to na lalle za ka samu والمؤمنون بعهد الله والصابرين لكن الصابرين يشكوا ده ابن دي وتي ابايا دومن da aka ce al-mu'minuna kaga ai barko ne sai kuma ake was-sabiruna amma da haka sai ake was-sabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hina al-ba'th da yake mata zanto as-sabirun li'anna al-ma'tufu 'ala al-marfu'i marfu'un amma sai zanto mansub anan to shine suka ce nasabar sa ana kaddara masa fi'li أعني الصابرين كوكم نصيب على المدح أن لا نكون أمدح الصابرين أما سأقول كلمة أمدح ده كلمة سكاء القولي ده كلمة حقولي وما سي كلمة تبتكي هنا مين إفنا جريني تو أما حقولي سندينا بلادة سأقول الصابرين دوما أتقدر مثلا أمدح الصابرين في البعثاء والضراء وحين البعث sai aka yanke shi daga jerin walmufuna wa kaza wa kaza wa kaza da aka lissafa a baya sai shi aka yanke shi da ba aka ba su hukuncin ina fata an fahimta kamar da Allah ce laki marza su kuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yuhina bi unzila ilayka wa ma unzila min qablika sai aka ce wal mu'minuna salata sai kuma aka ce wal mu'minuna zakata kaga arrafu kuna aidar hu'i don mun ta gane laki tun ta mudu malati la mahalla laha min al-iran والمؤمنين كذا المعطوف على المرفوع مرفوع اما ذاك والمقيمين اما ذاك والمقيمون ده اكو شيء ده اكو شيء والمقيمون الزكاه والمؤمنون لله اكو شيء اكو في اكن الراشقون اما المقيمين ساكو ينكي شيء ده غير معنى امده المقيمين للصلاه اثني على المقيمين امده المقيمين اعن المقيمين wato akwai balaga sosai a cikin sa akan ware abu anan gurin ayat saboda ya kansa wani lokaci saboda kushi shi wani lokaci saboda kushi shi ubangiji ce lalla min shahr munafiquna wallazina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unina amma da mal'ununa tunda al munafiquna kaga marfu'i ne li'annahu fa'i عند ذلك والذين معطوف من على المرفوع هو مرفوع والمرجفون في المدينة عند ذلك دفتم أتي ملعونين أين ما فتك وما تأتي ملعونين فأنا بدأت في أمده الملعونين بسلم أظن الملعونين منصوبا على الظن ثم منصوبا على المدن نم منصوبا عند ذلك كما يقولون في لا يبعد قوم الذين هم سن العباد وآفة الجزر النازلين بكل مؤترك والطيبون معاقد الأذر لا يبعد القوم الذين هم سم العداة. كذا هم مرفوع إليه سم العداة مرفوع إليه إذن خبر أنجانه والطيب والنازلين بكل مؤترك دقيق والنازلون بين أنتم معطوف على سم العداة بين أبيك على المرفوع مرفوع عماتك والنازلين بكل مؤترك ثم والطيبون إفتكم أرفع والطيبون معاقد الأذن والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثالثا
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
وبنجدك يا أيها الذين آمنوا يا وعند سكي إيماني كتب عليكم القصاص أن وجبت قصاصي أكمت سين راموة تكي كسا يدوني كسا في القتلى تكي لما رنجاو وكيد ذا أكسي أن وجبت تكي قصاصي lafazin kutiba da kataba da dukkan abin da yake tsaguwa daga jikinsa yana nufin wajarci in ya zo cikin alkur'ani ko hadisi kutiba al-qatl wal qital alaina wa 'ala al-ghaniyat jarr al-diyul ma'ana kutiba wajibti kutiba alaykum al-siyam kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum kutiba alaykum al-qisas bil qatl wa katabna alayhim fiha anna an-nafs bil nafs wal 'ayn bil 'ayn wal anf bil anf wal udhn bil udhn kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي يا وأن فكي إيماني كتب عليكم القصاص أن وجب في قصاصي أكمكو سين راموا بالقتلى تكلم رن قاوه لأكي نجي دونا حديثي يا تبتا بدأ عبد الله بن عباس يسي أبن بيكي فاروا أداء ألوك سن جاهلية إما تقبيلة تكوى وتقبيلة هاي ita wannan kabila tana ganin tana da daraja in ta kashe wani a cikin wannan kabilar in suka zo za su yi ramuwa to ba a kashewa daidai wa daida idan wannan kabilar sun kashe waɗancan ɗa sai waɗannan su ce mu in za su rama ba za mu zaku ta ba sai dan za ku gawa in sun kasance musu sun kashe musu namiji sai ce in za su rama mu sai dan mu ba ku mace in sun kashe musu mai kima mai daraja sai ce mu sai dan mu ba ku banzan cikin mu wala san dakkan cikin mu da shi za ku rama dan mun fi ku asalin mun fi ku kima ruwayoyin sun zo daban-daban wata ruwaya ta nuna tsakanin wato banin nasir da banin kwarai da suke haka cikin yahudawa wata ruwaya ta nuna cikin larabawa ne na jahiliya suke haka sai Allah ya ce kutiba alaikum al-qisasu fil qatl dole ku yi kisasi a cikin lamarin qatl duk kabilar da aka kashe mutum daya in ta tashi ramuwa ka tafi ita sai ta kashe mutum biyu ita ma ɗaya za ta kashe idan an kashe mata namiji ta kashe namiji in an kashe mata mace ta kashe mace in an kashe mata ɗa ta kashe ɗa in an kashe mata bawa ta kashe bawa shi zai fi zaman lafiya amma kar a kashe musu da su ce za su kashe za a kashe musu bawa ka ce za su kashe da ko a ce za a kashe musu yaro ce za su kashe babba idan an yi haka ba za a samu zaman lafiya kutiba alaikum al-qisasu fil qatl al-hurr bil hurr wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha wato bawa da bawa da 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 mace da mace haka za a yi al-hurr bil hurr da 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 a kashe shi in ya kashe da wal 'abdu bil 'abdi bawa a kashe shi in ya kashe bawa والأنثى بالأنثى متى كشفت أنثى كشفت؟ تكاد أن نقول باوي أنا مجانا بني بتشي ولا تكون المماثلة إلا بالمقابلة بين هذه الأجناس بعضها من البعض الآخر بهك أكيد فيها. dai idan mutum ya dauka ana nufin idan mace ta kashe mace za a kashe ta ba za a kashe namiji ba ma'ana inda namiji ne zai kashe mace ba za a kashe shi muke nan inda bawa ne zai kashe ɗa ba za a kashe shi muke nan inda ɗa ne zai kashe bawa ba za a kashe shi muke nan ba haka aya take nufi ba aya ta sauka ne inji Ibn Taymiyyah dan ka bayar da martani kan wancan abin da suke yi namiji an kashe mana kaza sai mun rama da kaza sai Allah ya ce ba haka bane abin da aka kashe muku shi za ka kashe shi ne daidai wa daidai amma wannan baya nufin idan namiji ya zo ya kashe mace sai a ce a yau ba za a kashe namijin ba tunda ba sace ya kashe dan makarabin namiji ne, wannan ba gaskiya bane. Akwai mata ba tayi jahilai da suke cewa idan mutum ya kashe mace wasu ya karo masa wasu ta biyu sai ya kashe sannan sai a kashe shi, ma'ana sai ya kashe shi dan mai kashe da ya kashe shi, wannan ba daidai bane. Dan san Allah ya ce wa katabna alaihi fiha annan nafsa bin nafs kada an nafsu bin nafsa a can gurin والعين بالعين والأنف بالأنف ثم ذا التي المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعد بمسهم أدناهم وهم يدن على من سواهم المسلمين جنوس درجة سطع إذا نمج يكسب ذا أكسيس إذا يالو يكسب ببا ذا أكسيس إذا ببا يكسب يالو ذا أكسيس كان أشي بم ببا يكسب يالو أيارا فرمين يشيب ذا أكسيس المسلمون تتكافأ دماؤهم جنوس درجة سطع إنهم ذا الله سو مسلمين. Amma idan musulmi ya kashe kafiri to shine ba za a ce a kashe wannan musulmin ba, dan manzo Allah ce la yaqtul muslimin bi kafir, ya nata haka mazhabin Abu Hanifa ne ke gane idan kafirin amana ne to za a kashe musulmi da shi, amma jahur sun saba masa ko magana su ita ce daidai suke da hadisi cikin Bukhari. A cikin su dai wannan aya tana magana akan nau'i daga cikin nau'ikan kisa. Nau'ikan kisa guda uku ne, kisa na ganganci, ka dauki abin da ya iya yin kisa a al'adance, ka nufi mutum da nufin kashe shi ka dake shi da shi ko ka soke su ko ka yanke shi da shari'a mutu, kisa na ganganci kenan. Akwai kisa kuma na kule ba na ganganci ba, abinda ya iya kisa amma baka yi nufin samun wannan shi ba sai ya same shi, ka harba kibiya ka harba bindiga da nufin ka kashe barewa sai ka je ka kashe wani manomi a gonarsa, ka ga ba shi kai niyya ba, ba shi ka auna ka je ka same shi, kisa ne na kuskure. Wannan suratu Nisa'i za ta yi bayanin yadda za a yi shi. Akwai kisa mai kama da na kure ko kuma mai kama da ganganci, shine ka dauki makamin da baya kisa, bulala ka dauka a hannunka kace wani zan kashe ka, sai ka dake shi da bulala sai kai fadi mutu da sai ka rike baki dan wuri yalala shi, kai da kake niyyar kisa ba, amma ga shi lalle kace zan kashe ka ko kai niyyar kisa amma abin bayan kisa al'adun su bulala ba ta kisa, an gane ku to sai ka dake shi sai mutu, to shi ma wannan hukuncin sa daban, zamu zo mu yi bayani nan gaba in dangantakar zance ta zo a cikin hadisi. Amma yanzu abin da yake da alaka kisa na ganganci, ka dauki abin da yana kisa ka kashe mutum da shi, to wannan hukuncin da yake biyo baya guda uku ne. Abu na farko shine a kama ka a kashe ka, idan waliyan waɗanda aka kashe sun ce a'a ba mu buƙatar a kashe shi, sai a tambaye su to me kuke nufi, to nan suna da dama na abu guda biyu, ko su ce ya biya mu diya to sai a kallafa masa diya, an gane ku biya ku shine jara ku ne din ko ba ga ba, to idan ko bai ba idan kuma suka ga dama su ce a'a mun ya ce maka, wato ko a kama shi a kashe ko kuma ya biya diya ko ko me ya ce, duka da abin da ya shafi diya da abin da ya shafi kisa da abin da ya shafi ayati ba mai ikon su ko gwamnati ba ta da iko, sai waliyan auliya'ul dami kina auliya'ul maktul, ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان مسؤولا, duk wanda aka kashe masa dan uwa aka kashe masa uba aka kashe masa da aka kashe masa kaza ba yana da bijinin sa bane, ja'alna liwaliyih sultan, Allah ce waliyin wanda aka kashe dan mun ba shi dama, ne shi ma yana ba kashe wancan ko karbi biya ko ci ya yi dama tana hannun shi, ba ta hannun gwamnati ko kotu, ba ta hannun ko da ministan shari'a, tana hannun wanda ba ta hannun ko shugaban kasa, ni shugaban kasa ba wali bane bane ba, an gane ko, faqad ja'alna liwaliyih kaga shari'a musulunci da adalci, in suka ce a bamu diya shikenan, in suka yi rigima wani ce a bamu diya wani ce ni ban yadda ba kashe shi to diya za a biya, kaga hikimar musulunci, dan ka gane shari'ar musulunci ba wai kishiyar jinin mutane take ba, in su goma ne ƴaƴan da aka kashe musu uba guda takwas tara suka ce a kashe shi, ɗaya ce ni ban yadda ba diya za a biya, sai a rinjayar da ɓangaren diya akan ɓangaren kisa, kaga hikimar shari'ar musulunci, ma'ana ba kokari ake dole sai an kashe mutum ba, amma tun da dangan ya yi kisa kashe shi ɗin zai hana wani ya kisa na da, ina ba da gun fahimta, al-hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal unfa bil unfa kaman utiya lahu min akhihi shay'un, dukkan wanda aka yi masa afwa dangane da dan uwansa da ya kashe, ka kashe mutum ba amma duk da haka sunan shi dan uwanka, wannan yana da wanda ya kisa bai yarda ba, ba dai ba kabira ce ya aikata min al-kaba'ir, ومن أتي له من أخي فمن أتي له من أخيه شيء ذكر وندى أخي ياتي مثلا وانا أبو من أخيه نتم قوان سدى يكشي معنى أمر دن أتي أكشي شي سأكشي أن ياتي مقدر كساسي يبيا ليا to menene wajibin sa fattiba'un bil ma'ruf ku da kuka ce kun yafe to sai ku bibice shi da kyautatawa kada kuma ta dan kun yafe masa kuma bari ku manna masa sai an kawo diya yin diyan su sai an yi kaza sai an yi kaza shine fattiba'un bil ma'ruf shi kuma wanda zai biya diya wa ada'un ilayhi bil ihsan ya biya diya kar da ihsani kar ya taurin bashi kar ya tajan kafa ban samu bayan ko yana da a ga waliyan wanda aka kashe sai aka ce su bishi shi ma wanda ya kasan kuma shi ma aka ce shi kuma shi ma ya lura da janibin su sai Allah ce zalika takhfifun min rabbikum wa rahma wannan sauki ne daga wurin ubangiji ku da rahma Abdullahi bin Abbas kamar da Imam Bukhari ya rawaito yake saukin da aka mana shine a aqidar a addinin yahudawa akwai maganar kisafi babu maganar biya amma mu sai aka kawo kisafi tare da biya takhfifun min rabbikum din kenan inda a ce kawai kisafi za a yi ba diya da babu sauki amma ga kisafi da diya sai wanda aka ga dama aka yi kaga akwai nau'i na me fassautawa da sauƙaƙawa takhfifun min rabbikum wa rahma fa man i'tada ba'da zalika duk wanda yake to riya ka baitin haka bayan ya ce zai karbi diya da ya karbi diya kuma ya je kashe mutum kaga yayi ta'addanci kenan fa lahu azabun alim to wannan yana da azaba wanda take da radadi wa lakum fil qisasi hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun lalle a cikin qisasi kuna da rayuwa ya ulul albab ya kuma abuta hankali la'allakum tattaqun dan ku zanto wato ainihin masu nutsuwa ko kai ku zanto masu takawa an san antan ku dan ku zanto masu takawa gaskiya a cikin jumla wa lakum fil qisasi hayatun akwai bayani amma lokaci ba zai yi ba sai dai gobe mu kora a kansa sai mu ci gaba abinda muka fada na dai Allah ya ba mu nada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.